Shanna en featuring avec Nicki Minaj, Job West, Peace Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu Aisha Tisila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan dare domin gabatar muku da wannan shiri a yau Juma'a 17 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu za ku ji cewa 'yan Najeriya na kokawa akan yanayin rayuwa a wannan lokaci na annobar coronavirus. Gwamnatin jihar Lagos tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe masu tasowa na Amurka USAID sun sanya hannu a wata yarjejeniyar samar da hasken wutar lantarki a jihar. Kamar kullun yau ma muna tafi da rahoto na musamman, sannan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Sudan tana fuskantar tsananin rashin abinci a tarihin baya-bayan nan, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Kusan kashi daya a cikin kashi hudu na al'umman Sudan da yawansu ya kai miliyan 45 suna fuskantar rashin abinci, har da mazauna babban birnin kasar Khartoum. A cikin wannan wata kadai, kungiyoyin agaji da suka hada da hukumar raya kasashe ta Amurka da hukumar shirin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya sun fitar da rahoto da ke nuni da 'yan Sudan miliyan 9,600 suna fama da tsananin rashin abinci sakamakon yaki da tsadar rayuwa da kuma cutar COVID-19. Wannan adadin shi ne mafi yawa da aka taba samu a tarihin shirin kasar na samar da abinci a Sudan, in ji mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric a wani bayani da ya yi a helikwatar majalisar a New York. Majalisar Dinkin Duniya da kawayenta na ayyukan taimako sun samar da taimakon abinci da aka kiyasta ya isa mutum miliyan 2,300 a watanni ukun farkon wannan shekara, amma Dujarric ya ce har yau da sauran rida aka ba kuma ana buƙatar kuɗi cikin gaggawa. Kasashen yankin Asiya da suke gwagwarmaya da China akan mallakar yankin teku suna sa ran Amurka za ta ƙara ƙaimi wurin taimakawa, biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi a wannan mako, amma akan manyan batutuwa da kuma takatsantsan tada rikici a cewar masana a yankin. A wata sanarwa a ranar Litinin, Pompeo ya yi alƙawarin kare haƙoƙin ruwan teku na ƙananan kasashen yankin Asiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa da ƙasa. China tana rikici da yankunan tekun ne da kasashen Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da kuma Vietnam, dukkanin su marasa ƙarfin soji. Ana takaddama ne akan teku mai girman kilomita miliyan 3,500 a tekun kudancin China mai ɗimbin albarkatun kifi da kuma makamashi. Gwamnatoci masu takaddama sun yi marhabi da kalaman Pompeo, amma dai suna son su san takamammen abin da Washington za ta iya yi kafin su samu ƙwarin gwiwa sosai, in ji masu sharhi. Wannan matakin zai gyara zama a kudancin Asiya, kana su gane idan ana ɗaukan ƙwararren matakai bayan sanarwar Pompeo ta kwana-kwanan nan, saboda in ba haka ba sanarwar ba za ta yi wani tasiri ba, kana mutane za su ci gaba da tababa akan abin da zai faru bayan sanarwar, in ji Colin Ko, masanin sha'anin tsaron teku a Jami'ar Fasaha ta Nanyang a Singapore. Pompeo ya faɗa wa manema labarai a Washington shekaran jiya Laraba cewa yana nazarin kare ƙasashe marasa ƙarfi daga China ta hanyar amfani da doka da kuma tattaunawar ƙungiyoyi, ciki har da wata ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya mai mambobi 10 wanda ƙasashen Brunei da Malaysia da Vietnam da Philippines ke cikinta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin India da Japan da Australia da kuma Amurka domin sa ido akan China, New Delhi ta fito da dabaru da za ta gayyace Australia ta ƙaru da ita akan aikin sintirin sojojin ruwa akan tekun India. India ta bayyana damuwa akan ƙara Australia a wurin wani atisayi a baya mai take Malaba saboda tsoron auna China, amma an rangama tsakanin Beijing akan iyakar Himalaya ta ankarar da New Delhi ta ƙarfafa alaƙarta da ƙasashen yankin Indo-Pacific, a cewar masu sharhi. India tana tafiya ne akan wannan turba, amma halin ta da ƙayar baya da China ke nunawa ya sa India ta gaggauta kulla ƙawance da Amurka da wasu ƙasashe masu irin wannan tunanin kamar Australia da Japan, in ji Rashwari Rajagopalan, wani ƙwararren masani a wata cibiya ta Observer Research Foundation a New Delhi. Ana sa ran New Delhi za ta gayyace Australia a ƙarshen wannan wata idan ta samu amincewar manya da shawarwari daga Amurka da Japan, a cewar wasu jami'an ma'aikatan tsaron India wanda ba za iya ambata sunayensu ba saboda wasu sharuɗa. An kusa kammala komai, inji DK Sharma, tsohon mai magana da yawun sojin ruwa, yana mai cewa kasashe kamar India da Australia ba su da wani zaɓi illa su yi haɗin gwiwa su daƙile ayyukan China. A ƙarshe kuma, sabuwar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong tana ankarar da kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje suna sake nazari akan zaman su a yankin na ƙasar China, lamarin da ke nuna alamun zai iya sauya matsayin birnin na dandalin kafafen labaran ƙasashen waje a yankin. Shekara da shekaru manyan kafafen yaɗa labarai na duniya sun kafa headquarters su na Asiya ne a Hong Kong saboda kusancinta da ainihin ƙasar China da kuma bin doka da order da baiwa kafafen yaɗa labarai ƴanci. Amma matsayin Hong Kong na birnin China mai cin gashin kansa a hankali yana sauyawa biyo bayan aiwatar da dokan tsaron ƙasa da aka dade ana kai ruwa rana a kai, wani matakin ƙarfin zuciya da Beijing ta taba dauka da zai kawo ƙarshen bambancin tsakanin dokan China da na Hong Kong. Wannan dokar martani ne ga tashin hankali da masu zanga-zangar rajin kafa demokuraɗiyya suke yi a shekarar da ta gabata, amma fadin dokan da kuma rashin tabbas bangaren dokar zai yi mummunan tasiri akan ƴancin fadan albarkacin baki. Tuni jaridar New York Times ta sanar a wannan mako za ta kai kashi 3/4 na ayyukan ofishinta da ke Hong Kong zuwa Korea ta Kudu, wanda ya kai ta ga zama kamfanin yaɗa labaran ƙasar waje ta farko da ta fara sanar da tashinta daga Hong Kong.
Labaran duniya kenan, Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa a daidai lokaci da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan halin kuncin rayuwa sakamakon annobar coronavirus, hauhawar farashi musamman a kayayyakin masarufi a ƙasar na daɗa ƙuntatawa talakawa, lamarin da ya kai ga kira ga gwamnatin ƙasar da ta sa ido akan manyan 'yan kasuwa. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da cikakken rahoton.
Gaskiya wannan rashin adalcin 'yan kasuwa ne, ba rashin adalcin gwamnati ba. Saboda yanzu idan ka je abinda ake sayarwa 300, 'yan kasuwa su burinsu su mai da shi 700, kuma wannan ba adalci ake ma majuna ba. Saboda yayin mun kyautata ma junanmu, shugabannin kasa su kyautata mana. Kiran da dan yi ma gwamnati gaskiya su nemi 'yan kasuwa su zauna a yi magana, 'yan kasuwa ma gaskiya su daina abinda suke.
Zainab Ismail dake sana'ar sayar da abinci a unguwar Jabi na babban birnin tarayyar Najeriya kenan da ra'ayinta akan tashin farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. Shima Muhammad Abdulkarim Sali mai gyaran waya a unguwar Jason Village ya bayyana batun hauhawar farashin kayayyaki da haka.
Tsakani da Allah, cutar coronavirus ta kawo mana tasgaro akan harkokin kasuwancinmu gaba daya. Domin tsakani da Allah, da akwai sukarin da zaka je ka saya 10,000 a kasuwa, yanzu in kaje sai ka saya shi 20,000, wani sai ka saya 18,000. Kuma kasuwannin mu sun zo suna mana complain akan babu kuɗi.
A nasa bangare, wani mai aikin kafinta ya bayyana cewa
da muna zuwa muna siyan board 6,500. Ramman zubodi akai 8,000 a duk wasan 8,000 ma akai ingani. To yanzu abubuwan ma da suke faruwa da yanzu ma a kasuwa da abubuwan ma komai ya ƙara kuɗi inda baki tsammani.
Gaskiya talaka bai ji dadi ba, saboda kamar ni yanzu nake fama da doyen naira 50 da fiye wata nake tabawa. To mu muna kira da gwamnatin mu dan Allah su duba su mana adalci.
Masanin tattalin arziki a ƙasar Kasim Garba Kurfi ya danganta batun hauhawar farashin kayayyaki da cewa
hauhawar farashin kayayyaki sai karu yake a kasuwa, wannan kuma tabbas ne. Dama kamar yadda muka sani, duk lokacin da mutum ya ce zai je ƙasar waje ne mai bashi, to sai an sa mashi wasu sharuɗa. Sharuɗan nan ko yana son su ko bai son su dole ya bi su, tunda ya ce yana son a bashi bashi. Ɗaya daga cikin sharuɗin da aka sa mana shi ne gwamnati ta daina canza farashin kuɗinta da na cewa gwamnati tana da nata macanji kuma 'yan kasuwa na da nashi. Wannan ba ƙaramin tasiri yake ba ga hauhawar farashinmu. Mafita shi ne duk lokacin da buƙatun ka ya zamana sun yi ƙaranci, cewa mafi yawan buƙatun mun takaita su ga abubuwan da muke iya yi a nan gida, kin ga wannan zai rage mana buƙatar dala mu sau.
Hauhawar farashin kayayyaki da ya ƙara tsananta ne tun bayan rufe kan iyakokin ƙasar da gwamnati ta yi a watan Agusta shekarar 2019 da ƙasashe makwabta saboda yaƙi da ayyukan smoga, tare da haramta shigowa da shinkafa irin na waje domin bunƙasa aikin noma a ƙasar. Alƙalaman ƙididdiga dai sun nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru daga kaso 2.3% cikin 100 a watan Afrilu zuwa kaso 12.4% a watan Mayun, lamarin da ya yi sanadiyar kari akan kayayyakin masarufi, ayyukan sufuri, magunguna da kayayyakin asibiti a kasar. Hauhawa farashin kayayyakin masarufi kadai ya kai kimanin kaso 60 cikin 100, lamarin da wasu masana tattalin arziki suka daura alhakin hakan akan ayyukan yan bindiga. Rashin karfin gwiwa daga bangaren masu zuba jari tare da faduwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya sakamakon annobar coronavirus, duba da yadda Najeriya ta dogara kaco kanga bangaren albarkatun man fetur. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima da wannan rahoto. Har yanzu dai muna Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos tare da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe masu tasowa na Amurka USAID sun sanya hannu a wata yarjejeniyar samar da hasken wutar lantarki a jihar, a wani shirin kasar Amurka ta inganta wutar lantarki a nahiyar Afirka. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Lagos a tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar raya kasashen waje da ake kira USAID na gwamnatin kasar Amurka sun rattaba hannu na inganta wutar lantarki a jihar ta Lagos a ƙarƙashin wani shiri na ingantawa da kuma samar da wutar lantarki a nahiyar Afirka da hukumar ta USAID na kasar Amurka ke gudanarwa. Bikin wanda aka gudanar da shi ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da kuma wakilin hukumar ta USAID Stephen Haken ta kafar sadarwar bidiyo zai taimaka wajen bunkasa hasken wutar lantarki ne a wasu kasashe na nahiyar Afirka kamar yadda yarjejeniyar ta nunar. Tunda farko dai gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa batun samar da hasken wutar lantarki na daya daga cikin muhimman batutuwa da gwamnatin jihar ta sanya a gaba ganin yadda ake ci gaba da fuskantar matsala samar da hasken wutar lantarki ba ma a jihar ta Lagos ba amma sauran jihohi na tarayyar Najeriya. Jihar Lagos dai ta kasance daya daga cikin manyan jihohi a Najeriya da ke amfani da wutar lantarki sakamakon dimbin masana'antu da ake da su a jihar da kuma yawan mutane da suka kai kusan miliyan 20. Batun hasken wutar lantarki ne abu ne da za a iya cewa ya zame wa gwamnatocin Najeriya cikin kuwa har da ta Muhammadu Buhari karfin kafa. To kuwa yan kasar ke ganin irin wannan yarjejeniya da ake yi tare da hukumomi na kasashen waje ga dai ta bakin Alhaji Ado Sa'ibu Dansudu, shugaban wata kungiya na yan arewa mazauna birnin Lagos.
Ya kamata gwamnati a dauki mataki, gwamnati ta dauki mataki na gyara ainihin NEPA da kuma gyara tarif wato kudaden biyan NEPA da ake yi, inda dai sun gaza kawo wannan ainihin kati na NEPA su ba wa kowane dan kasa, su ba wa kowane dan Najeriya. To kuma bai kamata kuma a ce ana kawo mutane kudin wutar da ya shige hankali ba.
Tunda farko dai a jawabinsa wajen rattaba hannu a wannan yarjejeniya, wakilin hukumar ta USAID a Najeriya Stephen Haken ya ce shirin samar da hasken wutar lantarki a nahiyar Afirka shiri ne da gwamnatin Amurka ta bullo da shi da nufin tallafawa kasashe irin su Najeriya magance matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a yanzu da kuma nan gaba. Yana mai cewa babu wata ƙasa da za su ci gaba a duniya ba tare da ƙarfin hasken wutar lantarki ba, kuma jihar Lagos na ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya kuma a nahiyar ta Afirka da batun wutar lantarki ke zama kan gaba wajen ci gaban al'umma. Matakin da gwamnatocin baya suka ɗauka na sayar da kamfanin samar da wutar lantarki a ƙasa wato NEPA ya kasa cimma gaci wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya, ga kuma an karan tsada da yanzu haka wutar lantarkin ke yi, abinda kuma al'umma ƙasar ke ci gaba da kokawa. Ga dai wasu da naji ta bakin sa birnin Lagos.
To alal haƙiƙan gaskiya abinda NEPA ke yi a halin yanzu gaskiya yayi tsanani da yawa, suna cutar mutane sau domin Allah, saboda ka gani yanzu watan da ya gabata waccan suka kawo mu 15,000, watan da ya wuce kuma suka kawo mu 15,000, yanzu sai da suka hada gaba ɗaya kuma wannan wata suka kawo mu 50,000 kenan gaba ɗaya.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida da wannan rahoto, yanzu kuma sai rahoton mu na musamman.
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru suna fuskantar tsadar kayayyakin masarufi da ma abubuwan da suke amfani da su na yau da kullum, musamman yanda 'yan kasuwan kasar suke shigo da kayayyakin kasuwancinsu daga kasashe makwabta. Alhaji Yaya dan kasuwa ne tsakanin kasar Kamaru, kasar Najeriya da kuma kasar Jamhuriyar Chadi, ya yi mini tsaye kuce kan irin matsalolin da suke fuskanta kafin su shigo da kayayyakin nasu kasar Jamhuriyar Kamaru.
A halin gaskiya Mamman Algarba, kaya sun yi tsada kwarai da gaske, sanadiyar bodoji, sanadiyan COVID-19, kasan bodon Najeriya dama wato kasan hanya kusiriya babba hanya ce tun daga Sudan ta shigo Chad ta tafi har Kano wato yan kasuwa hanyar yan kasuwa ne sai kasance cewar kasuwannin kauyuka ko musamman a garin kusiri gaba daya yawanci an hana su saboda matsalolin Boko Haram sai ga COVID-19 ta shigo to a gaskiya shigowan COVID-19 ya saka gaskiya kaya yayi tsada kwarai da gaske tun daga inda muke dauko shi daga Kano a taho da shi kasan boda kuma a rufe wato akwai wanda suke akan bodoji suna tsallako da kaya wato ta ruwa ta wani bangare daban wanda gaskiya suna tsallako da kaya a farashi mai tsada sosai kuma ga custom duan wato har yanzu ba su rage farashi ba gaskiya kaya yana tsada sosai to kaga dole yan kasuwa su ma su kara farashi to kuma kaga dole talakawa su ma kuma su fuskanci tsadan kaya kwarai da gaske sauran al'umman jama'a a gaskiya kaya kan matsaloli da ake fuskanta kuma kaga Idris Zebi ma ya rufe bodan Chadi to kaga Jemena yawanci yan kasuwa ne a birnin Jemena eh a gaskiya wato kayayyaki za su iya sauka kaga ne ba amma ihe bayan COVID-19 kuma a gaskiya sai ainihin gwamnati ta taimaka ma al'umma yan kasuwa ya kamata dauke ma yan kasuwa MPO haraji gaskiya a rage musu haraji a dauke musu wasu abubuwa a rage musu kudin duan kudin custom musamman a garin kusiri a gaskiya jama'a suna cikin wahala kwarai da gaske saboda sanadiyan ga matsalolin Boko Haram da ake fama da su ga ainihin matsalolin COVID-19 a yan uwana kuma yan kasuwa shawaran da zan ba su su ji tsoron Allah su san cewa arziki na Allah ne su rike gaskiya in gwamnati ta basu ka kudi ainihin su mai da kudin na yanda ya kamata ainihin kuma su rage farashi in gwamnati ta rage custom duty gwamnati ta rage haraji su ma su rage farashin kaya in dai gwamnati ta rage farashin fiton kaya kuma suna samun kaya akan sauki to ya kamata su rage farashin kaya kama daga kayan abinci kayan tsumma duk dai kayan masarufi da dai dan uwa dai talaka dai zai je kasuwa ya samu middin dai zuwa zakai dai kasaro kaso kaso da moni to kai gaskiya a ciki ya kamata yan kasuwa su ji tsoron Allah su rike gaskiya kuma su yi kasuwansu a bisa halal ba haram ba yake halal yake haram ba ina ba yan kasuwa shawara kuma su ci gaba da roƙon Allah ya kasance cewa wannan annoba ta COVID-19 Allah kawo ƙarshen ta muna fatan bayan ta kam sai alheri insha Allah bayan ta sai arziki zai zo in Allah ya yarda shawaran da zan ba gwamnati a hali yanzu gwamnatocin mu na Kamaru ko na sauran kasashe mu na Afirka a gaskiya su tallafa ma yan kasuwa su rage ma yan kasuwa custom duty su rage ma yan kasuwa kudin don su rage ma yan kasuwa duwani saboda su yan kasuwa da manyan yan kasuwa da kananan su a gaskiya su ne ainihin idon talakawa kuma su ne masu tallafa ma talakawa zaka samu dan kasuwa yana aiki da wajen yara nawa a shagon shi kuma zaka ga gaskiya yan kasuwa suna taimaka ma gwamnati wajen rage masu zaman banza wajen samun ma matasa aikin yi tsakani da Allah ka gani ba yan kasuwa suna ba da wannan tallafin to ya kamata gwamnati ta tallafa ma yan kasuwa da basuka wato kudi ta taimaka ma yan kasuwa da kudi wanda ba kudi ruwa ko kuma mai karancin kudi ruwa a ciki kuma a rage custom duty a rage musu haraji to in dai ya kasance cewa yan kasuwa sun samu wannan sararin to insha Allah gaskiya abubuwa za su zo daidai ya kamata gwamnati ta san cewa yan kasuwa su ne kasa saboda yan kasuwa ne suke kawo sanadiyan gari ya yado inda muke da kostomomi matsalan mu da kostomomi a halin yanzu ka san kowa yana yi ma COVID-19 ƙarya duk kostoman kada ka ba kaya bashi a gaskiya fitan kuɗi kuma ya zama tashi hankali saboda kullum haka muke ta fama da su tsakani da Allah duk wanda ka bashi gaskiya kostoman ka kuma wanda ka saba da shi to gaskiya yazo ya nemi kaya a wajen ka hana shi da kunya da nauyi kwarai da gaske to kuma a gaskiya da zaran ka bashi an jima kuma sai ya zama surukinka ya guje ka ainihin ba za ka gan shi ba da zaran ka nemi kuɗin ka yi ta yi ma maganan cewar corona ba kuɗi kaza kowa yana yi maka ƙaryan corona to kaga gaskiya wannan kuma ba ci gaba bane. Ya kamata a ce kostomomi yan uwan mu kostomomi masu yan su ma suna wata harkan do harkan da kake zaka je ka sayi wani abu ko ka dauki abu bashi ka kiddiya kai ma akwai harkan da kake yi akwai harkan da kake kai ma sai Allah ya turo maka wanda zai zo ainihin ya karbi abun ka bashi nan kuma ya kiddiyan ka to kai yanda kake ma wani ƙaryan corona kai ma haka wani zai ta yi ma ƙaryan corona to kaga wannan ba ci gaba bane wannan zalunci ne to gaskiya wannan shine muke fuskanta ga kostomomin mu gaskiya tsakanin da Allah to amma ya kamata su ma su sani cewa kaya ba wai zuwa zakai wai ka dauko wannan kaya kyauta ba zakai dogon tafiya kwana biyu uku akan hanya kana safuri kana tafiya ka je ka kawo kuma har ka ba mutum bashi kuma ya tsaya yana yawo da hankalinka ya nuna ma kai baka san komai ba kai baka san dadin kudi ba kuma duk wahalan da kai ta sha
wannan al'amari dai na rufe kan yakoki da kuma yanda yaduwar cutar COVID-19 take a duban kasashen nahiyar Afirka ta sanya al'umman kasar cikin tsaka mai wuya Malam Shamsu wani magidanci ne a birnin Baminda ya mai tsokaci kan irin yanda al'amuran suke gudana a wancan bangaren nasu
a gaskiya wannan matsala da ake ciki ya kawo ci baya musamman yau mutum ne ka saba kana da jaka biyar ka zai maka cefa ne kai komai ka sayi komai naka ka zo gida ka ayi cefa ne a sauka a sayi nama da sauransu amma yau yanayi ya juya abin da kake sayen shi jaka ya zama na cewa yanzu ba jaka bane ya karu zuwa jaka da rabi kaga an samu ci baya alal ga misali yanzu shinkafa yanzu kaman mu a Baminda muna da shinkafa andop wanda da shinkafan mu nan dop nan shi yake dai mana araha fiye da wanda ake shigo mana da shi imported amma yau shinkafan dop in kanshi ya zama shi wane da wane ne zai sayi haka zalika yanzu shinkafan da muke sayan dan rabin buhu jaka 8 jaka 7 da rabi yanzu ya koma jaka 9 da rabi a yanzu gashi nan mutane ga yara ga wayannan duka abu ne wanda ya zama abu mafi wuya sha'ani da za a iya yi ga cuta ta covid inda ake tafiya a saro a inda ake shigo da shi ta sauki duk wannan hanyar ya rufe bugun ma ka samu zaka shigo da shi yan sanda sun tare saye da sayarwa ya zama na cewa she wane da wane idan ka tafi kasuwa ababin da zaka rike ka saye shi a da ka dawo da shi yanzu in ka tafi ma da roko kake yi don Allah a ce maka no haka ji masu bayan sallan su ce maka no na so you know they so ma'ana be kai hak be nan a haka yanzu komai ya canje muna samun kalubalance da yawa ta fannin saye da sayarwa ga cutan COVID-19 ga wannan matsala na Ambazonia duka yazo idan suka ce ma a'a an samu ya shigo she su ce a wajen nan mun sayo abin nan saboda ana ta harbe a wajen nan ana ta kaza to hakan ya saka cewa kasuwanci saye da sayarwa ya zama yana da matsala mu masu gida ma yanzu hakan nan she kaga mutum in ka samu ma ka ci abinci ko da ba nama she ka ce alhamdulillah domin komai yayi tsada makiyaya shanu kafin abzo da shanu daga kauye shi ma matsala
to koyaya kuke fama da tsadar shanu kuma yanda mahautanku suke sayan ku da nama
sannan su masu sayar da nama ma su ne masu riba domin makiyaya shanu za su zo su sayar da shanu arha wani lokacin amma kudin nama bai taba canjewa sai dai ya haura sama wannan duka matsaloli ne
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba kafin shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan
Thank you.
ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kuma wannan kafa kasar jamhuriyar Kamaru fika ko tayi wani nazari kan janyewa daga daukar bakuncin da zata karbi kasashen nahiyar Afirka na wasan kofin zakaru masu takarda a cikin gida a kasashen mu na Afirka wanda za a buga gasar a cikin shekarar na 2020 sa'ad mai bin didigin sha'anin kwallon kafa ne da ma sauran wasannin a nahiyar Afirka.
Ya zai a ce ita wannan cutar ta COVID-19 domin ita wannan cutar da ita ake alfahari yanzu hakan nan da ake kasa gudanar da wasu abubuwan da dama aka dauki alƙawarin za a ce za a gudanar. Kaga ta bangaren wasan kwallon kafa na nahiyar Afirka da zai a nan kasar Kamaru na matasa na masu takale da a gida da kuma na manyan na gasar wasan kwallon kafa na wato hukumar wato na CAF. Gashi an ce an dage har zuwa wasu lokuta musamman dai 2022 da 2021. To me yasa bai bugu dai ba kawai sun fito sun ce ma har da ainihin na zakarun nahiyar Afirka za a yi nan da suka sha su karfi bakonci da za a yi a nan Duwala nan wasan karshen nan. Su ce ba za su yi amma duk a wani lokacin kawai ayi bugu dai kawai ayi yawanyi. Amma ba su yi hakan ba. Shi suka jira tukunna wani lokaci sannan suka sake fitowa kuma yi ma wasu bayanai su dauki mutane suna daukan mutane kaman ba hankali wallahi. Duba da cewa ita wannan cutar yayin da an ta bullo kasar Kamaru tun da farko ba su dauki matakai ba sai daga baya da abin ya ci gaba da ainihin wato bazuwa dusassan kasar Kamaru aka fito aka ce za a rufe wasu shaguna da ɗakin ɗakunan shan barasa da na yawon bude da na shakatawa da shauransu sai daga baya kuma yanzu aka ce a za a bude. To bude wanne ya zama mana ainihin wato babban matsala kaga har da kai ga a halin yanda muke ciki mutane 16,000 da yan kaina dauke da wannan cutar wallahi to tafiyan da muke yake na kasar Kamaru ita kanta ma gwamnatin ba ta da kibla wacce ainin ta kama ta saka a gabanta babu idan ko tafiyan take ko take yi kaman da tayi nan ba a san ma menene mata kaman me za a kama ba duk ba wani wasanni yanzu wana cewa ma wasan kwallon kafa ma na nan cikin gidan nan kakan banana za wai ana so a duba yadda za a fara ba zai yiwu ba saboda bazuwar wannan cutar ba abin da yake yawa kamar kuma ya tsaya cak to wannan irin al'amarin gaskiya yana cewa wato mutane tuwa kuriya
ba ma awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ƙasar Sudan tana fuskantar tsananin rashin abinci a tarihin baya-bayan nan a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kusan kashi ɗaya a cikin kashi hudu na al'ummar Sudan da yawansu ya kai miliyan 45 suna fuskantar rashin abinci har da mazauna babban birnin ƙasar Khartoum. A cikin wannan wata kadai kungiyoyin agaji da suka hada da hukumar raya kasashe ta Amurka da hukumar shirin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun fitar da rahoto da ke nuni da 'yan Sudan miliyan 9,600 suna fama da tsananin rashin abinci sakamakon yaki da tsadar rayuwa da kuma cutar COVID-19. Kasashen yankin Asiya da suke gwagwarmaya da China akan mallakar yankin teku suna sa ran Amurka za ta ƙara ƙaimi wurin taimakawa biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi a wannan mako amma akan manyan batutuwa da kuma taka tsantsan tada rikici a cewar masana a yankin. A wata sanarwa a ranar Litinin Pompeo ya yi alƙawarin kare haƙoƙin ruwan teku na ƙananan kasashen yankin Asiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa da ƙasa. China tana rikici da yankunan tekun ne da kasashen Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da kuma Vietnam dukkanin su marasa ƙarfin soji. A wani yunkurin ƙarfafa haɗin gwiwar soji tsakanin India da Japan da Australia da kuma Amurka domin sa ido akan China, New Delhi ta fito da dabaru da za ta gayyace Australia ta ƙaru da ita akan aikin sintirin sojojin ruwa akan tekun India. India ta bayyana damuwa akan ƙara Australia a wurin wani atisayi a baya mai take Malaba saboda tsoron auna China. Amma an rangama tsakanin Beijing akan iyakar Himalaya ta ankarar da New Delhi ta ƙarfafa alaƙarta da ƙasashen yankin Indo-Pacific.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Da Jill Leathers Gresham wacce ta bada umarni kuma ta hada shirin. Da ma injiniyan mu na yau Aisha Tasila ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.